Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 19 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kabi ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanan labarai.
Ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta ce sojojin Ukraine 959 ne suka mika wuya a wannan makon autun gar karshe da ke birnin Mariupol mai tashi jiragen ruwa da Rasha ta kwaci. Ministan tsaron Sweden ya ziyarci ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, yayin da Finland da Sweden suka gabatar da takardar neman zama memba a cikin kawancin soja na kungiyar NATO. Haka kuma za a ji mai bada shawara akan harkokin tsaro na ƙasa na Amurka ya tattauna batun gwajin makamin nukiliya ko makamin mai linzami da Koriya ta Arewa take yi da babban jami'in diplomasiyar ƙasar China.
Kanan labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa hukumomi da shugabanni sun dukafa wajen fadakarwa akan buƙatar kai zuciya nesa a garin Tunga da ke jihar Neja, garin Deborah Samuel ta game da ajalinta a Sokoto. Muna kuma da rahoto kan batun bude kan iyakar kasar Togo da Ghana, matakin da ya janyo cece kuce. Sannan Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali, amma yanzu sai a kyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashin Gumel. Ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta faɗa jiya Laraba cewa sojojin Ukraine 959 ne suka mika wuya a wannan makon a tungar ƙarshe da ke birnin Mariupol mai tashi jiragen ruwa da Rasha ta kwace. Wani mai magana da yawun ma'aikatar ya shaida manema labarai cewa adadin ya haɗa da sojoji 694 da suka mika wuya a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Rasha ta kira mika wuyan a matsayin gagarumi. Yan Ukraine kuwa sun ce sansaninsu ya kammala aikinsa. Magajin garin Mariupol, Vadim Bechonko, ya shaida wa sashen Ukraine na muryar Amurka cewa manufar ita ce mutanenmu waɗanda suka yi bajintar kare birnin tare da kame abokan gaba kai tsaye a Mariupol ba su bar su sun wuce ta Mariupol ba, wato sun cici al'umma. Sun ba da damar sojojin Ukraine su shirya da sauran biranen su kasance cikin shiri don wannan mummunan yakin da ya riga ya faru a Ukraine. A ɗaya bangaren kuma, ministan tsaron Sweden ya ziyarci ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Laraba don tattaunawa, yayin da Finland da Sweden suka gabatar da takardar neman zama memba a cikin kawancin soja na kungiyar tsaro ta NATO a matsayin martani ga mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa ta kwaransa na Sweden Peter Hultqvist, muna sa ran gudunmuwar da za ku baiwa kawancen NATO. Hultqvist ya ce Sweden na amfani da 'yancin ta na yin zaɓin nata ne don samar wa kanta tsaro. Wannan lokaci ne da dole ne demokaraɗiyyar Turai da Arewacin Amurka su tashi tsaye don adawa da cin zarafi tsirara irin na Rasha. Sakataren janar na ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ne ya bayyana hakan a jiya Laraba a hedikwatar ƙungiyar da ke Brussels da ke gefen jakadun ƙasashen biyu bayan sun karɓi takardunsu a hukumance. Sabon zaɓen shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya ce gwamnatinsa za ta mai da hankali kan batutuwan da suka haɗa da tsaro da farfaɗowar tattalin arziki da daidaita harkokin siyasa, da kuma ya fi ba su suka a cikin kwanaki 100 na farkon mulkinsa. An zaɓi Mahmud ne a ranar Lahadi karo na biyu, inda ya doke Muhammad Abdullahi mai ci. Muhammad ya koma kan karagar mulki bayan ya zama shugaban ƙasa daga shekarar 2012 zuwa 2017. Muna son aiwatar da abin da muke so mu yi a cikin kwanaki 100 na farko a ofis. Muna son gyara tsohon tsarin doka da tsarin hukumomin tsaronmu. Muna so mu haɗa kan hukumomin tsaro, Muhammad ya faɗa murya Amurka a wata hira ta musamman. Yaƙi da ƙungiyar Al-Shabab da ke da alaƙa da Al-Qa'ida, wadda ta zafafa kai har-har a Mogadishu a cikin 'yan watannin nan, na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da ke gaban shugaban. Kakkaɓe ƙungiyar Al-Shabab ya rage a hannun Mahmud, da kowane shugaban Somalia tun bayan kafar kungiyar shekaru 15 da suka gabata. Mahmud ya san da kansa hatsarin Al-Shabab bayan da ya tsallake rijiya da baya a yunkurin kashe shi a wa'adinsa na farko.
Jima kadan Sir Filu zai sake dawowa da karshen labarai. Kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin mu. Hukumomi da shugabannin addinai na can sun dukafa wajen fadakarwa akan kai zuciya nesa a garin Tungan na ainihin garin dalibar kwalejin ilimi ta Shagari a jihar Sokoto, wato Deborah Samuel, wanda wasu matasa suka aika ta lahira bayan da aka yi zargin ta yi batanci ga addinin musulunci a cikin makon jiya. Wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari na dauke da karin bayani.
Hukumomi da shugabannin addinai na can sun dukufa wajen fadakarwa akan kai zuciya nesa a garin Tungar Magajiya ta karamar hukumar Rijau a jihar Niger Nigeria. Garin Tungan Magajiyar dai nan ne ainihin garin dalibar kwalejin ilimi ta Shagari a jihar Sokoto, wato Deborah Samuel, wadda wasu matasa suka aika ta lahira bayan da aka yi zargin ta yi batanci ga addinin musulunci a cikin makon jiya. A yanzu dai uwayen Deborah sun ci ba su da ja da kowa akan wannan al'amari da ya faru da diyarsu. Da farko ga mahaifinta Mr. Emmanuel Garba.
Abunda nake ji ta zuciya na kai na gode ma Ubangiji sa, saboda godiyan da nayi ga Ubangiji, kowa da kowa da masallata da Kristan kowa na zo mini gaisuwa. Ubangiji ba su nuna mu wani bambanci.
Da gaske ne ka samu tayi daga wani pastor daga Fatako cewa zai maida ku can ya dauki wasu hidimomi na ku.
Kada mun samu sakon nan har an gabatar da wani ya zo a nan wurin. Amma mu abunda muka nuna rasuwa muna gudun mu kuma can kuma wani abu ya ce san wata rana a nuna muna kaman ba a kaunan mu.
Ita ma dai mahaifiyar Deborah Alheri Emmanuel ta yi magana ga abin da take cewa.
Na yi ma Allah godiya da jama'ar Allah da irin iyakacin kokarin da Ubangiji na sama ya dauka muna fansan komi, shi ya sa muka bar ma Allah komi.
Mustapha Shaibu makwabci ne na uwayen Deborah ya ce a zamantakewar su ba su da wata matsala a tsakaninsu.
Muna da mu'amala mai kyau, muna da fahimtar juna tsakaninmu, don ba mu taba samu matsala tsakaninmu da su ba, ba su taba shiga matsalar harkar kowa ba dai a gari haka, suna dai harkokinsu na abin da suka.
Daga cin garin na Tungar Magajiya, injiniya Jafar Muhammad Aliyu Hakimi ya ce ba su ji daɗin aukuwar lamarin ba, kuma ba su goyon bayan amsa ta yin da aka yi ma uwayen Deborah na komawa jihar Rivers.
Ba mai goyon bayan ya tashi, ko shi ba zai goyon bayan ya tashi ba, saboda ya yi shekaru da shekaru zaman shi lafiya a Magajiya. Bai taba samun matsala haka da kowane yaran shi ba, in ba wannan da ya zama, to babu fatan mu, babu fatan mutum daya ya fita daga Magajiya.
A yanzu dai karamar hukumar ta Rijau ta dauki mataki na sanya idanu ga masu yada labaran ƙarya a kafafen sadarwa na zamani akan wannan al'amari. Inji shugaban karamar hukumar ta Rijau Honorable Bello Bako Galadiman Tungan Magajiya.
So saboda haka mu muna daukan matakai ga duk inda muka ga an dauki mataki na haddasa wani abu, zamu zartar da mutum kowane ne. A halin yanzu dai area dai is camp.
Suma shugabannin addinai sun ce suna kokarin kwantar da hankalin jama'a akan lamarin. Da farko ga shugaban kwamitin da'awa a jihar Niger, Sheikh Muhammad Awal Rijau.
Maki da haka muna karantar da al'umman mu akan su girmama kowane addini, wato wanda ba na musulunci ba, su girmama abubuwan da waɗannan masu addini suke girmamawa, su mutunta su.
Shima dai jigo a kungiyar Kristoci ta Kan, kuma tsohon shugaban kungiyar ta Kan a jihar Niger, Rabara Musa S. Dada, ga abin da yake cewa.
To dole ne ko ka yi hakuri, ko an yi maka ba daidai ba ka dauki hakuri, to ka ganin zaman lafiya sai ya zo. Amma in kowa yana so shi ya yi claiming right, kaga zaman lafiya ba zai zo.
Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
To a gaida Mustapha Nasir Batsari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sarfili dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Amurka Jelar Batuwa ya tattauna batun yiwuwar gwajin makamin nukami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi da babban jami'in diplomasiyar ƙasar China Yang Jiqi a yayin wani kira da ya mayar da hankali kan batutuwan tsaron yankin da hana yaduwar makaman nukiliya. Sullivan ya shaida wani taron manema labarai a fadar White House cewa leƙen asirin Amurka ya nuna cewa Koriya ta Arewa na iya shirin yin irin wannan gwajin kafin ko bayan tafiyar shugaba Joe Biden zuwa Koriya ta Kudu da Japan da zai fara a wannan makon. Na yi magana da takwarana na ƙasar China a safiyar yau kuma na tattauna batun gwajin Koriya, inji Sullivan game da kiran da ya yi da Yang. Sullivan ya ce Amurka a shirye take ta yi gyare-gyare na gajeren lokaci da na dogon lokaci akan matsayinta na soja don tabbatar da tsaro da tunkarar ƙawayenta a yankin, inji Sullivan. Duk irin wannan gwajin da Koriya ta Arewa za ta yi zai nuna rashin samun ci gaba a shawarwarin kawar da makaman nukiliya kuma za ta iya yin rufa-rufa kan yadda gwamnatin Biden ta fi mayar da hankali a yayin ziyarar tasa a Asiya kan harkokin kasuwanci da haɗa kai a fannin bunƙasa gogayya da ƙasar China. Daga ƙarshe ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sanar da cewa an zargi wani ɗan ƙasar Amurka da wasu jami'ai huɗu na ma'aikatar tsaron ƙasar China da haɗa baki da kuma leƙen asiri a wani shiri na daƙile adawa da Beijing. A cikin wata tuhuma da aka shigar a gaban kotun tarayya a ranar Talata a birnin New York, Amurka ta yi zargin cewa Shun Wang da ke zaune a New York wanda ya samu zama ɗan ƙasa ya yi aiki a matsayin mai leƙen asirin ƙasar China a cikin al'ummarsa ta hanyar leƙen asiri da bayar da rahoton muhimman bayanai kan fitattun masu goyon baya da masu fafutukar dimokuraɗiyya da ƙungiyoyi a Amurka. Tuhumar ta yi zargin cewa Wang mai shekaru 73 ya haɗa rahoto da jami'an tsaron ƙasar China guda huɗu, Peng He da Ji He da Ming Li da Kling Lu, waɗanda jami'an ma'aikatar shari'a suka ce masu da riƙe da muƙaman Wang ne. An kama Wang a ranar 16 ga watan Maris, amma sauran huɗun na nan a hannunsu, inji ma'aikatar shari'a. Lauyan Amurka Brian Peace da ke zaune a New York ya ce tuhumar ta fallasa tare da kawo cikas ga wani aiki da China ke yi da ke barazana ga tsaro da 'yancin 'yan China mazauna Amurka saboda aƙidarsu da kuma maganganunsu na tabbatar da demokaradiyya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a baya-bayan nan ne ƙasar Togo ta sanar da buɗe iyakarta da Ghana, matakin da ya janyo cece-kuce biyo bayan wasu da aka ce 'yan ta'adda ne da suka kai hari a ƙasar tare da kashe wasu dakarun soja su takwas. Daga Kumasi ga wakilinmu Hamza Adam dauke da ƙarin bayani.
Bayan watanni biyu da gwamnatin Ghana ta sanar da buɗe iyakokinta, hukumomi a Togo sun sanar da buɗe nasu iyaka da Ghana, matakin da ya sanya masu tsallake iyakar Togo da Ghana cikin halin farin ciki. Malam Amuda ɗan Ghana mai tsallake iyakar zuwa Najeriya:
da aka kulle ba da dai kowa ya san inda wurin yake, a kowahalin bi sosai. A lokacin da aka buɗe na Ghana mun ji dadi, kowa ya ji dadi. To yanzu Togo sun buɗe, ni kowa dai dan samu walwala, to kowa yana jin dadi haka.
Matakin buɗe iyakar da Togo ta yi biyo bayan hari mai nasaba da ta'addanci da aka ce wasu yan diga masu halaka da kungiyar Al-Qaida sun kai a kasar da ya sanadiyar mutuwar sojojin kasar su takwas tare da jikkatar wasu. Mataimakin kwamishinan hukumar shige da fice a babbar iyakar kasar Ghana da Togo, wato Aflawo Dodo Frederick, ya faɗa wa manema labaru cewa duk da buɗe iyakar za su karfafa tantance matafiya masu shige da fice. Malam Irbad Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana ya ce buɗe iyakar ita ce mafi katari musamman ga masu hada-hadar kasuwanci, duk da dai fargabar da wasu al'umman Ghana ke ciki saboda harin da anka kaddamar kaddamar a baya-bayan nan a Togo.
Wannan mataki ne da zai taimaka sosai domin rufe iyakokin da ke nan tsakanin kasashe yammacin Afirka saboda batun tattalin arziki ya samu babban cikas kan kasuwanci. So shi ne din na rayi a bude. Amma cewa wai don hare-hare na haukuwa kasashe kamar Ghana, Togo da sauran kasashe su rufe iyakoki wannan bai taimakawa.
Shi kuwa daraktar cibiyar da ke baiwa kasashen yammacin Afirka shawara bisa tsare-tsaren su masu nasaba da tsaro wato West Africa Center for Counter Extremism, Malam Muftar Mumuni ya ce bude iyakan shakka babu zai bunkasa harkar kasuwanci, amma binciken baya-bayan nan ya nuna cewa yin ta'adda na dab da kawo hari a Ghana, a don haka sai a yi la'akari sosai.
And now information we have conducted on the ground show that Ghana is part of the targets of this extremist groups.
To ne dai gwamnatin kasar Ghana ta gargaje addinai da su yi kokarin tabbatar da cewa sun dauki matakin makale kamarori tare da samar da yan gadi a guraren taruwan su domin dakile yunkurin hare-haren. Na tuntubi majalisar Krista a Ghana a yanda ta bayyana cewa tuni ta sanar da mabiya addinin Krista masun fara daukan wannan matakin.
The moment we received the directive from National Security, we sent it out to all our member churches and organizations.
Shi kuwa limamin limamai na fadin kasar Ghana ya gana da limaman jihohin kasar da ma yan kasa da su, inji mai magana da yawunsa a Sheikh Armiyawu Shu'aib.
Kowa ya yi kokari juma'an nan da ke zuwa a sashi daga cikin khutuba a jawo hankalin jama'a da muke cikin kasa kan wajibin da mu duka muke dauke da shi wurin taimakawa cikin batun tsaro, kawo nan mu kuma gabar irin harin da to masu yan ta'adda suke nufin su shigo da shi.
Kasan Ghana dai na daga cikin wasu kasashe a yammacin Afirka da har ila yau ba kaddamar da kazamin hari na ta'addanci ba, abinda masharhanta ke ganin kamata ya da Ghana ta yi kokarin tabbatar da cewa ta tsare al'ummanta saboda yan ta'adda ka iya kaddamar da hari. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafinku na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka san ka bai ba. Ku jama tambaya nike da, ku jama tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis 19 ga watan Mayu shekara ta 2022. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Cin zarafin iyali na ɗaya daga cikin batutuwa da muka shayi makala a kai lamarin da yake shafar iyaye maza da mata da kuma ƙananan yara. Sai dai bincike na nuni da cewa matsalar ta fi shafar mata da ƙananan yara da sau da dama yakan kai ga rasa rayuka. Akasin tunani da ake yi cewa lamarin ya fi shafar marasa ilimi ko marasa galihu. Alƙaluma na nuni da cewa lamarin yana shafar matan aure ‘yan boko da dama. Lamarin na baya-bayan nan shi ne fitacciyar mawaƙiyar nan Osinachi Nwachukwu, wadda ake zargin mijinta da gasa mata ƙuba na tsawon sama da shekaru 8 daga ƙarshe ya zama ajalinta. A yau, shirin ya samu baƙuncin ministar harkokin mata a Najeriya Pauline Tarling, wadda ta lashe takobin bin diddigin wannan batu da ganin an yi wa marigayiyar adalci, da kuma Mustapha Suleiman, shugaban wata ƙungiya matasa a Najeriya da ake kira Youth Assembly of Nigeria. Minista Talin ta fara da bayyana fafatukar da ma'aikatarta ke yi domin shawo kan wannan matsala a tattaunawar da wakilinmu Madina Dauda ta jagoranta.
Zuciya na da nauyi, ina cikin bakin ciki kwarai da abubuwan da ke faruwa kuma har yanzu duk da kokarin da muke yi na wayar da kan jama'a na tabbatar an shawo kan wannan damuwa, amma kamar karuwa take. Maganar cin zarafin mata da kuma shanin fyaɗe ta yawa. Na shin zarafin matan nan a gurin aiki ne, a gidaje ne, wasu wanda ya kai har ga rasa ran matan nan. Mace ne mai kwazo, ba wai mace ne wanda ta zauna tana jiran sai abin da mai gidanta ya bata na ce da gida ba
ita ostin na cin wace kudi ta mutu tsakanin ɗan kwanakin nan
yes to ita wannan gospel singer ce ostin ciku Wachiku, mace ne mai murya da Allah ya bata baiwan murya kuma tana kokari a wannan fanni kuma ana biyan ta tana samu fita kwarai amma wannan mai gidan musiya shi ba zama ba ma mutum bane zan kwatance shi da dabba domin yadda na zauna da ƴaƴan nayi dibin jike nayi ji irin halin da yaran nan ciki da uwarsu har ya kai na mutuwa wato kin je har gidan je har gidan duk na da hotunan zan nuna miki nayi awa hudu a gidan na ji labarin nan ran Lahadi bai bacci ba na tura protocol ina nake aje a duba a tabbatar da gidan na samu address na bashi aka je aka duba aka dawo cewa yana nan nace yana nan a zaune nace bai isa ba maza na sa a fice yan sanda aka je aka duke shi Allah ya sa kanin ita marigayi ita ma shi ma ya zo da yan sanda aka dauke shi to domin zaman shi a gidan ya takure ƴaƴan yana da yara hudu da ita na rasa yadda a cikin wannan halin matan nan ta zauna har ta zuba mishi ƴaƴa hudu duka cin zarafi cin mutunci zai dake ta ya jefa da ita a waje da dare za ta kwana a waje a wani uncompleted wani gini-gini da ba gama shi ba anan za ta kwana da safe ta dawo ta zo ta durkusa tana roƙon shi tana iyo tana roƙon shi ya bude mata kai ta shiga ta durkusa ta roƙe shi abin da ya ba kamar lafiya ba
ɗan nata fa
ya zai kulle sa ɗaki ya dake su in ta zo ta ce za ta raba su ya hada ta da su ya dake su ta je ta yi report na pastor ta wai pastor ya zo ya mishi magana ba canji har ya kai na mutuwa ya raba ta da iyayenta da ƴan uwanta ƴan uwan ba da ma su zo gidan ba ta da yanci ta yi waya ma wani ya karbi wayar da shi ne yake komi in ta je ta yi wakan zaka biya ta shi zai karbi kudin in za ta transfer ne ma into account sai dai a ta account din shi bata isa ba ba ta da
nata account
komi tana hannun shi ne to damuwa na shi ne dalilin me ne mace za ta zauna a cikin irin wannan gida ana cin mutuncinta ba ta fita ta nemi hanyar tsira ba ta zauna har ya kai ga ranta to yanzu ta mutu ta bar yara hudu wannan miskiyacin kuma ba wai aiki yake yi ba ba abin da yake yi ita ne mai shaida gida ya karbi kudin sai abin da ya zama ya bata to babban bakin cikin ma sai karin jiya mun ji cewa yaronta dan farin da ya shiga ya fito da album hoton shi da wata matan da ya aura
bancin ita wannan mai
ƴaƴa hudu ashe ya yi wani aure kuma tana nan a wani guri ya karbi kudin ta ya kai ya je yana ce da wancan to yanzu ina kuka da babban murya a madadin matan Najeriya gaba daya cewa ina so a tabbatar an yi hukunci nan ba tare da bata lokaci ba muna so gaskiya ta fita muna so kuma a hukunta shi bisa ga dokokin kasa domin ya zama izina wa sauran mazajin masu irin wannan hali Allah ya tur da wannan matan
Mustapha barin zo gare ka kai ga ka kana ɗaya cikin daraktocin ƙungiya da ke ƙoƙarin haɓaka matasa mata da maza kuma kai magidanci ne kana da mata da ƴaƴanka me kake ganin yake sa maza ɗaukan irin wannan hukunci na cin zarafin matansu sai musu duka har a kai ga rasa rai
Hajjia Madina abinda zan iya cewa yana daga cikin abin da yake kawo irin wannan matsaloli a tsakanin ma'aurata maza da mata farko dai ina ganin yana da alaka da rashin ilimi in the sense that baka ma san kai ne matsayin da Allah ya baka ba ko baka san matsayin ita macen da Allah ya bata kuma ya mallaka maka ita ba na farko dai mu koma tun daga halittar mu an gaya mana ita mace an halice ta ne daga hakarkarin mu ma'ana inda hakarkari yake a lankwashe haka suke mata ba sa taba zama straight sai dai kai hakuri da inda ka same su ka bi da su aka sai a zauna lafiya su suna da rauni Allah ya halice su da rauni mace ya ce a gurinka mace mata ce a wajenka mace kanwa ce a gurinka mace kawa ce mace uwa ce to in bata ci darajar wannan ba za ta ci darajar wannan in bata ci darajar wannan ba za ta ci darajar wannan in ka ga rauninta kalle ta matsayin yarka tarbiya kake mata in ka ga kwarewar ta kalle ta matsayin abokiyarka in ka ga gazawar ta kalle ta matsayin uwarka za ta ci arziki ta bangarori daban-daban to in ko zaka duba waɗannan abubuwan to lalle ta kowace hanya za ka yi haƙuri da abin da ka gani daga gurin yar uwarka mace abokiyar zamanka sai dai kai ta mata nasiha da jan hankali. Islamically in abu ya ci tira shi yasa aka ce mu shigo da alwali namu waliyan mu kenan, sai ka je ka sanar da manyanka sai magana da manyanta a kira ta mata magana a gida. In wannan ya gagara abun ya kai da essence din da ba za ka iya hakura ba za ka iya daukan hannu ka taba ta, dan tabawa wani lokacin daga mali ne sai mutuwa, ba sai ka dau makani ba har kace jin za ka iya taba ta. To ƙara sanar da manyanka cewa kuma kai zaman is over, sai a zo a shiga tsakani sai a raba ku. Ina ganin wannan shine wace ala abu na daya kenan. Abu na biyu, ana samun matsala ta raunin matan wajen filin ko daukan daidaito din nan da mata suke yawan magana akai, sai mace ta dauka cewa zaman nan fa ake ma zaman kamar abotan ne kamar kuma rai din daya ne. Wani lokacin sai ka fada mace ta fada iya daya daga cikin abin da kingira tsakanin zaman ma'aurata, fada da fada din nan koda kina da gaskiya yayin da mijinki ya tunzura yake magana to ki hakuri yawan baki san da ya sauka a hankali a tsoro ki zauna da shi kuma ki gaya me zai saurare ki. Kamar yadda kika fada mana da iyali duk muna experience wannan abubuwan, amma wasu abubuwan sai ni fadan kuma ba mu da gaskiyar, amma ba a dai mana ba kuma daga ba aka zo ga ya mana hankali sai mu fahimta shi mu ne marasa gaskiya sai ma mu bada hakuri. Wannan yana daga cikin gaskiya haji abin da yake kawo irin wayannan matsalolin da kuma rashin hankali. Wasu ba su da hankali, wani a kwakwalwarsa ne ma fa yake da matsala ta tabin hankali ba a ganewa sai san da ya aikata wani abu. Abu na uku kuma wanda yake haifar da wannan abun kuma cewa yana ƙara faruwa rashin hukunci ne gaskiyar magana. Amma idan da ana hukunci ko mai hankalin ne ya aikata saboda rashin ilimi ko mara hankali ne ya aikata saboda rashin hankali, in dai za a kai shi gaban shari'a a aiwatar mai da hukuncin da ya dace da shi ya girbi da abin da ya shuka, to yakan zama izina ga 'yan baya.
To lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu jabirki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya, inda za mu ga rawar da ma'auratan ke takawa a rurrutu wannan matsala da kuma matakan da za a iya ɗauka na yi wa wannan lamari iyaka. Kuma masu saurare za ku iya bada gudunmuwa ga cimma wannan burin, za mu so mu ji daga gare ku. Tambayar ita ce wanne mataki iyali, al'umma da kuma hukumomi za su iya ɗauka na shawo kan wannan matsalar. To sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin bada gudunmuwa ga wannan maudu'in a ƙarƙashin shirin domin iyali. Yanzu a madadin baƙin namu ministar harkokin mata a Najeriya Pauline Tallen da kuma Mustapha Suleiman shugaban kungiyar matasa Youth Assembly of Nigeria da wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.
Madalla a gaida alheri Grace Abdu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice.
Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta faɗa jiya Laraba cewa sojojin Ukraine 959 ne suka miƙa wuya a wannan makon a tungar ƙarshe da ke birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa da Rasha ta kwace. Wani mai magana da yawun ma'aikatar ya shaida manema labarai cewa adadin ya hada da sojoji 694 da suka miƙa wuya a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Rasha ta kira miƙa wuyan a matsayin gagarumi, yan Ukraine kuwa sun ce sansaninsu ya kammala aikinsa. A ɗaya bangaren kuma, ministan tsaron Sweden ya ziyarci ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Laraba don tattaunawa, yayin da Finland da Sweden suka gabatar da takardar neman zama memba a cikin kawancin soja na kungiyar tsaro ta NATO a matsayin martani ga mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa takwaransa na Sweden Peter Hultqvist, muna sa ran gudunmuwar da za ku baiwa kawancin NATO.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumar da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Jummi Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau Zubair, ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Huta lafiya. Ma assalamu.